فبئس المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم نحب دورة رمضان شكرا سلوكتا جدري قلود على الرحيم دليا هل يظن خلقنا بسورة من الدرجة سورة جيب سيا آية ثمانية ورمضان آية ثمانية الآن يوالي كانت إتنا آية شيء بني لبيان الله تبارك وتعالى لكي كما دعال لينا amma muna bayar da rubutun sunaye da dama da suka gabata ku sai Allah ke ba mu labari game da yadda bayan sun yi sauta su je yaki kamar yadda Allah ya umarni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna amfani da suna jin daɗin rashin kudarta su amma da dai sun yi dama bisa amince su kaɗai ga samun da yake ba daidai ba ne sai ma suke murna sannan kuma siki da kubar da wasu masu kashe wa kan kuma wuta shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bari an musallafuna fi maqadihi fi ya rasulillah an musallafuna fi wannan da suka ki fadaya suka zauna a gida bai'a suna yi manna da bari suke fi la rasulillah bayan sun zauna sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada su ke sun zauna a gida wa kai ya yuti amwalihi ma kusa
Allah tabaraka wataala ya bada labarin cewa dama dai ba su da niyya tun asali na fita din kuma bayan manzon Allah ya fita sallallahu alaihi wasallama an bar su a gida kuma suke jin dadi suna ma kiyamatar cewa su ai ba za su fita ba su je yaki su yi jihadi da dukiyarsu da rayukansu fi sabilillah dan ciyar da addinin Allah gaba basu ba da dukiya ba a baya Allah ya ba mu labarin yadda suke da ruwa matakan ruwa ba sa ciyar da dukiyarsu sannan kuma ba sa son su fita su yi jihadi domin ba sa son addinin Allah ya ci gaba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun kyamaci su ba da dukiyarsu ko kuma su bayar da sadaukar da rayukansu don su ba da kariya ga addinin Allah suna kin hakan shi yasa ma suka yi zaman su a gida suka ki fita ainihin wato su je su yi jihadi wakalu kuma suna cewa ragowar mutane ma suna dankwafar da mutane suna ma'ana sare musu gwiwa in mutun yayi nufin zuwa jihadi su rika cewa da su latan fi fil haq a wannan hali na tsananin rana yaushe mutun zai je wani jihadi tasbitan lahum wa kasran li nashatihim suna karya wato gwiwa nashadin waɗanda suke da niyya ta cewa su suna da niyyar ma su je su yi jihadi din amma munafukai suna cewa in kun fita akwai tsananin zafi akwai wahala inda za a je da nisa suna cewa la tanfiru fil har domin lokacin da aka fita yakin Tabuk lokaci ne mai tsananin zafi kamar yadda ya zo a cikin hadisi shi yasa suke ganin dan me za su fita su je jihadi a irin wannan yanayi sai Allah ta'ala ya musu raddi yace na abin nan kulka ce da su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama naru jahannama ashaddu harran ba dai gudun zafi suke ba to su jira lokacin da za su gansu a wutar jahannama wacce take mafi tsananin zafi ashaddu harran wannan ranar menene ma an kwatanta zafin wutar jahannama ai ba ma kwatanci to abin da ke jiran su kenan anan sun kisa fita saboda suna ganin akwai zafin rana to su jira zuwa jahannama su ji yaya zafin ta yake ashaddu harran ji Allah zafin ta yafi tsananin zafi to ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin da mutum ba zai iya surantawa ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi law kanu yafqahuna da a ce suna fahimta suna ganewa cewa yin hakan ba shi ne ba daidai a gare su, su zauna a gida don wai akwai zafin rana, fitar shi ya fi musu alheri ko da akwai wahala ko da akwai ranar, domin sakamakon da zai biyo baya shi ne samun rahmar Allah da gidan aljanna. Amma rashin fitar da za su yi, su zauna a gida suna ganin akwai zafi, akwai rana, akwai kaza, to wannan shi ne illar sakamakon hakan akasin ne. Bayan mutuwarsu azabar wuta da raɗaɗinta shi ne zai shafe su, kaga ko da suna ganewa da sun fita yakin, da sun je shi ya fi musu alkhairi, da shi ya fi musu alkhairi. Sai Allah ta'ala ya ce fal yadhaku kalilan, sun ji daɗi sun zauna a gida suna shewa suna dariya, suna ce ai gashi an je can ana cikin wahala, to dariyar kaɗan za su yi. Wal yabku kathiran, amma za su yi kuka mai yawa a wutar jahannama. A daɗin da suke ganin suna ji a duniya suna zaune cikin jin daɗi da dukiyarsu da iyalai da wane ne sun ki fita yaƙi suna cikin ni'ima, to ba haka aka sani abinda za su samu na jin daɗin duniya ƙanƙani ne ba mai yawa ba ne in ka kwatanta da azabar da za su same su bayan mutuwarsu. To za su yi dariya kaɗan a duniyan nan, sannan kuma walabku kathiran yani fil akhirah, za su yi kuka da yawa a lahira. Makana dhahkihim fid dunya, madadin dariyar da suka yi a duniya jaza'i kenan sakamakon abin da suka aikata. Allah tabaraka wa ta'ala yana wa mutane sakayya ne da irin abin da suke yi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fi aniyatil fiddati wa al-dhahab wal fidda wa la tashrabu fiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Duk abin da mutum zai yi a duniya wanda ya saba wa Allah, to dadin iyanan ne kawai aka sansa shi ne azabar da wahalar da zai sha gobe kiyama. Amma da yayi hakuri ya ba Allah anan abinda Allah ya ce ya bari ya bari, to kuma in ya sha wahalar anan to dadin mai dorewa ne mai yawa ne. Wal akhiratu khairun wa abqa, in an kai magana dadi to na lahira ai baya kwatantuwa da na duniya. Kwatancin in kana so gane bambancin duniya da lahira shine ka auna dadewar da ake a duniya da wacce ake a lahira, ya yake ya kwatancin sa yake. Shekara nawa ake a zauna a duniya duk dadewar da za a yi, shekara dubu, to lahira dubu nawa za a yi? Ai daga nan za ka gane cewa duk wahalar da zaka sha a duniya kai hakuri ka ba Allah, shi yafi maka alheri, saboda dan kadan ne in ka kwatanta da lahira. Duk abin da zaka yi na saban Allah kana ganin kana jin dadi, anan ka je can tsawon dadewar da za a yi cikin wahala ta fi yawa inda kana ganewa. Shi yasa Allah ya ce laukanu yafqahun, ba sa fahimta ne. Da mutum yana fahimta in ya auna duniya da lahira ai ba ma kwatanci, ai duk wahalar da zaka sha a duniya kai hakuri da ita ka ba Allah. In ka je lahira dadin da zaka samu a lahira ai baya kwatantuwa da na duniya, saboda dadin lahira madawwami ne, a duniya duk dadin da zaka ji takaitacce ne dan kankani. To saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa za su yi dariya kadan a duniya iya wannan lokacin da suke jin nan dan wannan dadi kankani din, amma sun je lahira wal yabku kathiran, za su yi kuka da yawa. Sai ce jaza'an bima kanu yaksubun, kuma wannan zai same su ne sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na saba wa Allah da saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi yasa manzon Allah yake faɗa a cikin hadisi da dama law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira, haka manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam. Da kun gane da za ku iya sanin abin da na sani dangane da duniya da lahira, shi manzon Allah ya gani Allah ya nuna masa, shi ne yake gaya mana da wallahi a duniya da kun yi kuka da yawa a lahira da mun abin nan da kun yi dariya kadan a duniya, saboda lahira din nan aiki ne babba, ja aiki ja a gaban mutane, ka tsaya a duniya ka bi Allah ka yi abin da ya kamata dan kada ka je lahira kai kuka, gwanda ka duk abin da zai same ka na wahala ya same ka a duniya, domin wahalar lahira ba ta kwatantuwa da ta duniya. To saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ci gaba da bayani game da waɗannan munafukai cewa an je yaƙi sun ce ba za su fita yaƙi ba saboda ba sa son wahala, saboda suna tsoro kada launa alamu qitalan lattaba'nakum, haka suke cewa ai da mun san yaƙi za a yi da mun fita ba, ai mun ɗauka kawai fita za a yi a je a dawo kawai dai ai barazana ne ga abokan gaba, ai ba mun san za a yi yaƙi ba, da mun san yaƙi za a yi da mun fita ba. To amma in aka zo aka fita yaƙi din suka ki fita su, sai aka je aka yi nasara aka samu ganima, kuma an zo in sai su rika mika wuya suna so a ba su suma suna so a ba su sai qulul mukhallafuna idan talabtum ila maganima lita'khuduha daruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallah abinda Allah yace shine me a kyale sun za a futa kar a futa da su saboda dama ba su da niyya mai kyau ba su da niyya mai kyau walau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan in ma sun futa ba za su taimake ku ba sai ma su rika haifan muku da matsala to ba gunda ma su yi zaman su ba ma duk kaga Allah ya riga ya bada labari amma duk da haka wai sai su rika zuwa suna cewa in za a futa suna so su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fa in raja'aka Allah
fa in raja'aka Allah ila
Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin irin mu'amalar da ya kamata a yi ga waɗannan munafikai shine in suka zo suka ce suna so su shiga cikin mummunai a ce a'a ku je dai ku yi zaman ku ba a bukatar ku ba a bukatar taimakon naku fa in raja'aka Allah ya kai wannan manzo idan Allah ta'ala ya dawo da kai yani min ghazwati tabuka bayan ka je yakin tabuka sun ki fita in ka dawo sannan kuma kai nufin fita wani yakin ka dawo lafiya lau cikin nasara ba abin da ya samu kowa an je an da cikin nasara ila ta'ifatin minhum izuwa ga wasu shashe na munafikai wanda suka ki fita yaki suka zauna a gida sannan fasta'azanuka lil khuruj in za a fita wani yakin su suna cewa muna so mu fita yaki tare da kai ai ba da ghazwati tabuk tunda sun ga kamar ba abin da ya faru saboda haka yanzu suke so su ma a fita da su sun ga an je an yi nasara an samu ganima yanzu suna so a fita tare da su sai Allah ya ce fa kul ka ce da su ya kai annabi lan takhruju ma'iya abadan har abada bazan kuma fita tare da ku ba ku dai yi zaman ku a gida irin yadda kuka zauna wancan kara dama tunda ba ku da nufi na ku fita ku yi jihadi yanzu ma wani dalili ne yasa kuka ce za ku fita to ku yi zaman ku lan takhruju ma'iya abadan ba za ku fita tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma'iya aduwan kuma in zan je yakar abokan gaba bazan fita da ku ba ku zauna a gida bazan fita da ku ba ku zauna iya wanda suke mummunai sun isa mu je mu yaki tare da su dan me Allah ta'ala ce innakum raditum bil qu'udi awwal maratin ku ce da su ai da a can baya da aka ce a fita kun ki fita kun fi zabar ku zauna din har kuna yin murna da zaman da kuka yi awwal maratin a can baya shine yakin tabuk faq'udu ku yi zaman ku ba sai kun fita jihadi ba ku zauna tare da al-khalifina waɗanda suke zauna a gida yara da masu uzuri ku zauna tare da su ku zauna tare da su fa ku duma al-khalifina ku kyale mu muje mu yaki ku kun ku yi zaman ku ma'ana wannan ayar Allah ta'ala yana ladabtar da munafikai ne cewa a can baya Allah ya san me suke fada kuma ya gaya manzon Allah irin maganganun su cewa ba sa son fita saboda su suna ganin dan me za su fita su je ko su rasa ransu ko wata gaba ko su yi kaza su yi kaza suna so su zauna a gida to in haka ne Allah ta'ala ya ce nan gaba ma in sun ce ma za su fita kada ku yarda ya kai annabi kar ka fita tare da su su yi ta zama a gidan ba a bukatar su sannan kuma ba iya wannan ba ma ba zama a gidan kadai ba in ma wani daga cikin su ya mutu munafikan to kar ka je ka yi mai sallah Allah yana umurta manzo Allah wala tusalli ala ahadin minhu
wala tusalli ala ahadin ma ta إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
الله تبارك وتعالى يسي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يا كي النبي صلى الله عليه وسلم كده كي صلى قواني دقا تكم منافقه مات دعيمته أبدا هر أبدا الله يانونا ما إيش الله صلى الله عليه وسلم ودأنا منافقه أما من زال الله صلى الله عليه وسلم ياكي أليس ya kau da kai gaban su to amma yanzu wannan ayar tana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama koda wani daga cikin su ya mutu daga yanzu kar ka yi mai sallah kada ka yi masa sallah abadan har abada kar ka yi masa sallah ma'ana ai musu mu'amala ta wato ladabtarwa, dan kowane yana so a ce manzo Allah ya masa sallah sallallahu alaihi wasallam, domin ya san sallar manzo Allah shafa'a ce, ceto ne gare shi. Sai Allah ya ce to kada kai mun sallah nan gaba, wala takum ala qabrihi, kar kuma ka je kabarin sa kai masa addu'a. Bayan an binne mamaci ana yi masa addu'a, domin manzo Allah ya kance sallallahu alaihi wasallam an binne mamaci istaghfiru li akhikum fa innahu alana yus'alu, kurokan masa gafara, domin yanzu za a yi masa tambaya, za a yi masa tambaya. To karka tsaya a kabarin munafikai kai musu addu'a bayan an binne su. Innahum dalili, ko saboda waɗannan munafikai kafaru billahi wa rasuli, sun kafirce wa Allah da manzon Allah, sun ki imani da Allah, sun ki imani da abin da ya aika Allah ya aika manzon Allah da shi. Wa matu, har suka mutu, wa hum fasiquna, suna masu tawaye ga barin biyayya ga Allah. Saboda haka Allah ya hukunta cewa kada a yi musu sallah, kuma kada a tsaya a yi musu addu'a bayan an binne su. Wannan ladabtarwa ne, kamar yadda muka sani akwai hanyoyin ladabtarwa da addinin musulunci ya koya wa musulmi, cewa idan wasu suka baude a cikin mutane a rika ladabtar da su, ta hanyar ko dai kaurace musu wajen mu'amala, irin yadda waɗancan mutum uku waɗanda ba su je yakin Tabuka ba, amma su ba munafikai bane. Wallazina awani salasatul ladina kullifu hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum al-aya. Kaga waɗannan mutum uku Allah cewa yayi kada ayi ne, kada ayi magana da su, kada ayi manzo Allah ya umarni, kada ayi wata hulɗa da su, aka yanke alaka. Dan me? Saboda ladabtarwa, cewa abin da suka yi ba daidai bane. Dan wannan yana cikin salo na gyara mutane, gyara zamantakewa. Kana ganin mutum yana abin da ba daidai ba, ya kamata abin matakai na me, na nasiha, a nuna masa cewa abin da yake ba daidai ba ne. In yayi tawaye yake bari, to sai a yi masa wannan ladabtarwa ta biyu, ita ce ta alhajiru, a kaurace masa, a kaurace masa, a daina mu'amala da shi. Kuma ya ga cewa irin masu wannan hali, in suka mutu, an zo janaiza yadda musulmi ke taruwa a yi wa musulmi zina, duk an kaurace. Kaga mutum bakwai ko tara suka kai mutum makabarta, kaga yana ganin ana musulmi, ana taruwa an za a raka musulmi, amma shi ya ga ga wani mai irin halinsa, mutum bakwai ko tara kawai suka kai suka binne shi, ba kowa. Kaga dole zai ce kai in bai daina ba, kada ni ma in mutu fa a zo mutane ko rakiya su kiraka ni, domin ya san amfanin rakiyar addu'a ce, shafa'a ce. Manzo Allah ya ce duk sallallahu alaihi wasallama musulmin da aka mutum 40 suka yi mai sallah, shikenan Allah ta'ala zai ba su ceton wannan bawan Allah. Sai ya ga mutum duk an kaurace, kaga wannan zai nuna cewa eh, lalle mutum mai laifi ba a yi masa kara. To Allah yana nuna mana ne hanyar da zamu ladabtar da mutane, kuma dalilin da yasa Allah ya la'anci bani Isra'ila ya gaya mana a cikin wacce ayar da muka karanta a baya, lo'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya ataduna kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'aluna. Me yasa kanu la yatanahuna an munkarin? Dalilin da yasa aka la'ance su ba sa hana mummunan aiki, munkari. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ba wai ba sa hanawa bane, sun kyale ba, akwai waɗanda suke cewa ku daina yin abin da kuke ba daidai bane, amma iya magana ke sun gaya musu cewa ba daidai, su kuma ba su daina laifin ba. Masu faɗa cewa ku daina din, amma fa ba su daina mu'amala da su ba, komai yana tafiya yadda aka saba. Kaga kenan ba su nuna inkari ba, ba su nuna damuwar su akan abin da ake na laifi ba, suna kamar ba komai ai. Alhali sun san ba daidai bane, sun ce ma ku daina, amma ba su daina ba, ba su daina ba. Sai suka ci gaba da zama da su. Inji manzo Allah sai ya ce wa kaluhum wa sharabu, suka zauna suka ci abinci akan teburi daya ko akan shimfiɗa daya, sannan suka sha abin ruwa ko abin sha a cikin a mazauni a majalisi duk aka zauna. Sai Allah ya la'ance su. Saboda me? Idan ka hana mutum abu cewa yana ba daidai ba, ya kamata ya san cewa baka yarda da abin da yake aikatawa, zaka yi masa nasiha. In bai ji kuma ka ce to tunda ba zaka daina abin da kake na laifi wani, ko ba zan yi mu'amala da kai, in na faɗa kai ma ka faɗa, wancan ma ya faɗa, ina zai? Dole ya dawo ya gyara in yana son ya zauna tare da mu. An gane ku? To saboda haka Allah ta'ala yake umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurecewa munafikai, kuma kada yi wa wani daga cikinsu sallah, kuma kada ije wajen kabarin ɗaya daga cikinsu ya yi masa addu'a. dan me la'annahum kafaru billahi wa rasul, saboda sun kafirce wa Allah sun kuma ki biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suka mutu akan wannan halin, hali na sabu, hali na laifi. Amma idan kun duba yau halin da muke ciki, za ka ga irin halin banu Isra'ila ne mu dai anan, ko ba ka ba? Duk mutane masu laifi za ka ga abun mamaki, kamar ba masu laifi bane a cikin mu. Ko wani dilan kwaya ne yana kusa da mu, kuma ka san dilan kwaya ne, amma kana girmama shi, ana raha, ana tafawa, kuma yana kashe al'ummar musulmi, yana saida musu kwaya, kuma ba ruwanka. Wani ma yana laifi, yana harkoki na saban Allah, yana da gidan abin nan matan banza, ya bada haya ga wanda suke kaza, amma duk wannan bai, kuma ka sani, amma bai sa ka ji cewa wannan yana kuskure ba, ka nuna musu ya ba daidai bane, musamman tunda yana da hali. In ka duba yan siyasar mu yau yadda ake haba-haba da su, kuma wasu daga cikin su mafiya yawa an san cewa abin da suke yi ba daidai bane, amma kawai saboda suna dan abin da suke suka dauka daga cikin lalitar al'umma, za su baka dan abin da bai ta kara kariya ba, shikenan kai ai zaka yake baki ta, zaka yi kara, baka nuna musu. Dole ka nuna mutun cewa yana yin kuskure, in ka fahimci ya kuskure ne dan ya gyara, kuma in bai daina ba bai kamata ka cigaba da goyen bayan sa ba. Duk wanda yake mai laifi ne ya kamata al'umma ta nuna masa cewa abin da yake ba daidai bane, amma ba wai a sakan masa jiki kuma ai masa mu'amala kamar bai da wani abin da yake na aikata sabo ba, wannan kuskure ne, nuna ba daidai bane. Shine malik ya ce wa hada hukmun ammun fi kulli man urifa nifaquhu, wannan hukuncin da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amalanci munafikai da shi, ya ce hukmun ammun, hukunci ne ga mamme, fi kulli man urifa nifaquhu, dangane da duk wanda aka san munafircin sa, koda ya kasance sababin wannan saukar wannan aya, wa in kana sababu nuzulil ayati fi abdullah ibn ubay ibn salul rasu an nifaq, ayan nan ta sauka ne akan abdullah dan ubay dan salul, shugaban munafikai na madina, lokacin da ya mutu imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullah da umar Allah ya kara masa yadda, yace lamma tuwfi abdullah ibn ubay, yayin da wannan mutum shugaban munafikai abdullah dan ubay ya mutu, ja ibnuhu abdullah ibn abdullah, akwai ɗansa amma ɗan nasa shi kuma mai imani ne, abdullahi ɗan wancan abdullahi shi kan mai imani ne, mutumin kirki ne, sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa sa'alahu an yutiyahu qamisahu yukaffinu fihi aba, yace manzon Allah ya bashi rigarsa dan ya lillibe mahaifinsa da rigar ma'aikin Allah, saboda ya san shi, ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san rigar manzon Allah tana daraja, ya je yi wa babansa likafani da ita dan ya samu ceto. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahu, ya bashi rigar tasa, summa sa'ala wa yusalli alayhi, kuma yace ya ma'aikin Allah aiwa babansa sallah, fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli alayhi, sai kuma manzon Allah ya miƙe dan yayi wa wannan mutum sallah, fa kama umaru fa akhadha bi thawbi rasulillah, umar da khattab Allah ya kara masa yadda, sai ya rike rigar manzon Allah, yace ya ma'aikin Allah, ya rasulullah tusalli alayhi wa kadna haka rabbuka an tusalli alayhi, zaka yi mai sallah alhali, Allah ya ce kada kai wa irin waɗannan mutane sallah, domin ai ya shahara da munafurci, bai yi imani da Allah ba, an san shi, bal shugaba ne ma cikin munafuka. Fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama khayyarani Allah, sai ya ce ai Allah zaɓi ya bani, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine faɗin Allah ta'ala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum, cewa Allah ya ce ko ka nema musu gafara ko kada ka nema musu gafara, in ma za ka nema musu gafara to 70 Allah ba zai gafarta musu ba, sai ya ce wasa azidu ala 70, in har na ƙara ɗaya akan 70 Allah zai karba zan ƙara. Sai ya sayyidina Umar ya ce innahu munafiq, ya ma'aikin Allah wannan mutum fa munafiki ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi wa abdullahi sallah, fa salla alaihi rasulullah, fa anzala Allah, sai Allah ya saukar da aya bayan wannan kenan, wala tusalli ala ahadin, kaga ayar baya cewa ta in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum, cewa Allah ba zai gafarta musu, kuma ya san ayyin sallan nema musu gafara ne, shine hikimar Umar din, Allah ya ce ai ba zai gafarta musu, sai manzon Allah ya ce a'a zabi Allah ya bani, cewa yayi ai in zaka nema musu ko ba zaka nema musu zabi aka bani, saboda haka sai yi mai sallah, sai wannan aya ta sauka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri, kada kai wa wani daga cikin su in ya mutu sallah, kuma kada ka je kabarinsa, dan me innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna, sun kafir cewa Allah da ma'aiki, sannan har suka mutu suna fasikai masu tawaye gabarin bin dokokin Allah. A wata riwaya fa sallallahu alaihi wa sallaina ma'ahu, sai manzo Allah ya wannan mutun sallah, kuma sai Allah ya saukar da wannan aya wala salli ala ahadin min to ba munafukai ba, hatta mutane masu sabu in basu daina ba suka mutu, to bai kamata mutane su taru su yi musu sallah ba, dan a nuna musu tsawatarwa da kuma ladabtarwa. Mutumin kirki shi ya cancanta ayi taro aje a binne shi ayi masa addu'a, amma mutumin da yake ba na kirki ba in ya mutu kada ka je jana'izarsa, a bar shi da dan tsararin mutane su yi mai sallah. Yan mutum 7 10 19 12 13 14 su je su kai shikenan a kyale shi, domin kowa ya san cewa al'umma tana ganin abin da ake aikatawa. In mutane na abin da yake ba daidai ba, mutane su gane cewa abin da yake ba daidai bane. Wataƙila wasu wannan isa su firgita su ce a to in haka ne bari su daina abin da suke yi na laifi. Sannan kuma an gaya mana a baya aya da muka karanta jiya kenan cewa mafiya yawan munafukai suna yin munafurci ne suna ganin dan suna da me, suna da wadata, suna da hali, suna da abin duniya. Sai Allah ta'ala yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa koda suna da abin duniya, kada wannan ya sa ka kalle su kallo wanda yake hasa dauka su mutane ne. Kada ku rudu da abin da suke da shi na abin duniya. Wala tu'jibka amwalu Allah ta'ala ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, kada abin da suke da shi na dukiya da yaya ya saka ya burge ka, ka rika ganin su kamar wasu mutanen kirki. In dai basu bi Allah ba, basu bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, kada abin da suke da shi ya tsone ma ido, kada kalle su dan suna da abin duniya. Don mafiya yawa abin duniya yasa suke jin cewa su sun isa, to saboda haka kada abin duniya din ya burge ka, bare har ka rika duba mana kana kallon su kallo wanda yake na girmamawa, kai watsi da su. Ai la taghtar bima atahum Allah fi dunya min al-amwali wal aulad, kada abinda Allah ya ba su a duniya na yaya da dukiya yasa ka tsone ma ido ya rika sawa kana ruduwa da su. In dai ba sa bin Allah, ba sa bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su je su rike abin duniyar nasu, ba dai abin duniya bane, kwana nawa ne za su bar abin duniya za su tafi lahira? To idan suka ga mutane ba sa girmama su dan suna da abin duniya, a'a suna girmama su ne dan mutanen kirki ne, to wannan zai sa mutane su rika gyara halayensu. In ko ba haka ba, to ba za a daina abin da ake yi ba na asha, suna ganin cewa ai su masu hali ne, su masu yaya ne, su masu kaza ne, saboda haka suna ganin shi yasa mutane ke girmama, sai Allah ya hana haka. Kuma sai Allah ya faɗi hikima na tara musu abin duniya din, innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya, abinda ya tara musu na duniya karka dauka abu ne na abin nan jin dadi wanda za su ci gaba da ji har bayan mutuwarsu, a'a iya abinda za su samu a duniya shi ma na duniyar ba abin dadi bane, gashi dai suna da abin duniya, amma Allah ya nemi musu azaba da abin da suka tara din. Innama yuridu Allahu, abinda Allah yake nufi da abinda ya ba su na dukiya da yaya, an yu'adhibahum biha fid dunya, su zamo sababi sanadiyya ta azaba gare su a duniya, ma'ana ta yadda za su hana kansu sakat su yi ta neman abin duniya din nan, suna tarawa suna tarawa suna tarawa, wa yakhafuna min zawaliha, kuma suna cikin firgici da cewa kada abin duniya ya kare. Sannan kuma yu'anuna shada'id wal mashaq fiha, suna cikin wahala da bakin ciki game da abin duniya din, gani dai sun tara amma ya zama musu wahala saboda kullun tunaninsu kada dukiyar ta ragu sai dai bukatar ta karu, wannan iya wannan fargabar ta ishe su wahala. Sannan ba su aikin alheri da dukiyar, su ma ba su more ta ba, su ma ba su more ta ba. Sannan kuma in yaya ne zama musu sababi na shakawa, yayan su zama ba na kirki ba, su bakanta musu, duk wannan sai zama sababi ne na azaba gare su a duniya. Ga dai Allah ya ba su yayan, ya ba su dukiyar amma basu muru wannan ba, kuma haka za su bar duniya. Wata zaka anfusu mahum kafiruna, sannan rayukansu bajikunan su su mutu suna kafirai a duniyar ba su more abin da suke da shi na yaya da dukiyar ba a lahira kuma dama azaba ce take jiransu kenan kar ka dauka cewa dan kaga mutun da abin duniya wannan wato yana nufin shi ya tsira kenan ko kuma yana jin dadin abin duniyar zai Allah zai iya bashi abin duniyar amma ya hana shi jin dadin abin da ya bashi gashi dai a hannun shi ga abin duniyar amma ya kasa jin dadi ko a jarrabe shi da wata cuta ko kuma a jarrabe shi da tsananin rowa shi ma bai ci ba da yi sadaka ba bai ba iyalan shi ba ya zamo ƴaƴan in aka yi addu'a ma sai su rika cewa me amin wai fa ana nufin iyayen su ma su mutu suna amin saboda dukiyar bata amfani kowa ba kaga wannan ya zamo sababi na shakawa kenan rashin jin dadin duniya gata Allah ya bada dukiyar amma bata zama sababi na jin dadi ba saboda haka Allah ya haka ne dan me saboda ta zamo sababi na wahala ita dukiyar gare su da kuma bakin ciki har su mutu suna kafirai sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin dai waɗannan munafukai cewa in aka ce su fita jihadi suna nukewa kuma masu hali ne ka san shi ita dukiya tana daga cikin abin da ke rudaddan adam je shi dan adam duk yayin da yaga abin duniya a hannu sai ya dauka shi fa bai da matsala shi tunaninsa kenan in dai abin duniya ya zauna a hannu to shikenan shi dan adam ya rudu kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna haka dan adam yake yana da dagawa yana da jin cewa shi bai da matsala tunda yana da abin duniya amma ya manta cewa abin duniyar ba dole ya zama sababi na jin dadin duniyar ba gashi Allah ya faɗa yace wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum inma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah ya basu ne ba dan wai suna su ji dadin abin ba ya basu ne dan ya zama sababi na azabar su a duniya sai fa lahira kuma suna kafire su ga azabar wuta saboda haka dan adam ya kamata ya gane dan Allah ya bashi abin duniya baya nufin ya fi kowa ma'aunin fi shine takawa kawai inna akramakum inda Allah atqakum in Allah ya baka takawa da tsoron sa ya fifita kai ne kafi kowa alheri kai kafi kowa alheri amma dan Allah ya baka abin duniya arziki kafi kowa bai nuna kafi kowa alheri ba dan Allah ya baka mulki wanda yafi na kowa bai nuna kai kafi kowa alheri ba dan Allah ya tara ma ƴaƴa ba adadi bai nuna kai a dubba wannan ba su ne ma'aunin wato cancanta da kuma cewa kafi kowa ba wanda ifi kowa wanda ifi kowa tsoron Allah kawai shine ko baka da ko sisi rubba ash'atha aghbara kana da su maka tayi gido ba kama da dan naira 200 da ake aski ma baka da ita duk ka tara su ma in ka je wajen mai aski kuma ba zai maka kyauta ba ka tara su ma dan 200 da zaka yi aski ba riga ka da tsun ma mudu wanda ya ganka sai dauka kai wannan kai da Allah dan matsa da Allah kada amma wai shi tunanin ka wannan yanayin naka shine yaga kamar kai ba kowa bane amma kuma kafi shi imani kafi shi matsayi a wajen Allah kuma wata kila idan ma ya dan tungure kai ce dan matsanan in ka ce kai fadi magana ma take sai ga Allah ya kama shi law aqsam ala Allah la abarahu to saboda haka ma'auni na alheri ba shine abin duniya ba ya kamata mu gane wannan mutane ba sa gane wannan shi yasa kowa idan sa irbe wai in baka da abin duniya ai ba a ganin ka da kima eh haka mutane suke amma ba shi bane a wajen Allah ba wannan ne ma'auni ba a wajen Allah kuma ai Allah din wallahi wa rasulu ahqu an yuduhu in kanu mu'minin ba haka yace ba in dai a wajen Allah kake so to ka kyale mutane mana ina ruwan ka da su in dai ka samu yardar Allah ai bukata ta biya ko kowa ma ba ruwan shi da kai Allah in ya zama Allah ya yarda da kai shikenan kawai ka ci gaba da rike hanyar daidai har ka gamu da Allah saboda haka da yawa daga cikin mutane suna sabawa Allah ne sabo iri suna munafirci ne dan me dan suna da hali shi yasa ma Allah yake gaya mana cewa waɗanda ake cewa su fita jihadi suna ki dan abin da suka aje a gida ne shi ya rude su suna ganin sun fita suna dan abin duniya kar su je kuma a kashe su sarasa ko wani kaza da sauransu sai Allah ya ce wa idza unzila suratu
wa idza unzila suratu an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi istaghnaka ulu qawli minhum wa qalu
Allah tabaraka wa ta'ala yana inkari ga waɗannan munafikai kuma yana zargin su saboda kin fita jihadi da suka yi alhali suna da hali. Shi yasa Allah ya ce wa idza unzilat suratun, in aka saukar da sura, ma'ana ana umarta su da a cikin ta da imani da Allah, an aminu billahi, sai ku yi imani da Allah, wajahidu ma'a rasulihi, kuma ku je ku yi jihadi tare da manzon Allah don ciyar da addinin Allah gaba. Ista'dhanaka ulul tawli minhum, ma abota hali a cikin su wanda suke da arziki, ista'dhana, sune masu zuwa suna neman izini cewa duk Allah a ba su hanzari a kyale su a gida, a kyale su a gida. Kamar yadda ɗaya daga cikin munafikan yake cewa za a je yaƙi kuma shi wallahi ba shi da haƙuri in ya gama ce, kuma kun san matan abin nan mai ake cewa matan Rumawa, ya ce shi wallahi a ba shi hanzari ba zai iya fita ba, me uzurinka, shi wallahi ba shi da haƙuri in ya gama ce, kuma ga matan Turawa kaga yadda suke, saboda haka kar ya je garin jihadi ya je ya abinla, saboda haka a ba shi hanzari a kyale shi ya zama shi a gida, shi uzurinsa kenan. Kana jin wannan ka san ai ba ya dama bai da niyyar fita yakin. Ista'dhanaka ulul tawli minhum, yani ulul ghina wal amwal alladhina la uzra lahum, ba su da hanzari, kawai dai sun aje dan abin duniya ne kankani a gida ne, ayya da dukiya, saboda haka ba za su fita jihadi ba. Wa qalu, abin da suke fadi shine zarna na kuma alqaidina, a kyale mu dan Allah mu zauna tare da mutanen da ke zauna a gida, saboda mu ba za mu iya fita yakin nan ba, ba za mu iya fita ba. Allah yace radu ma al-khawalif, radu bi an yakunu ma al-khawalif, ma'ana sun yarda wa kawunan su, radu bi li anfusihim bil ari, sun yarda da wannan kaskanci, wal qu'ud fil balad ma an-nisa'i wa hunna al-khawalif, sun yarda zauna tare da mata da kananan yara da masu uzuri guragu da makafi a gida. Kaga wannan ai abin kunya ne, a ce duk mutanen gari sun fita yaki, amma mutun yaki fita gashi da lafiyarsa da hali, in ya fito ba wanda zai samu a kasuwa, saboda an ma rufe kasuwa duk an tafi jihadi, duk in ya fito titi mata kawai yake gani da kananan yara, sai masu uzuri masu hanzari, amma baya jin kunya saboda munafiki ne dama bai imani da Allah. Wutubiya ala qulubihim, sannan Allah ya sanya wata toshiya akan zukatansu ta yadda ba sa gane gaskiya, sun rigaya wato kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, laifin su har ya sa ma ba sa iya fahimtar gaskiya, zuciyar ta lullube ta yi bakikirin alheri ba ya shiga zuciyar, wa'azi ba sa fahimta, duk yanda za ka yi irin waɗannan mutane wa'azi ba za su gane ba, sun yi nisa ga barin wato bin hanyar gaskiya, saboda Allah ya rigaya ya sanya wata toshiya akan zukatansu. Allah ya sanya wata toshiya, me yasa? Saboda ai abin da suke aikatawa shi ya janyo musu wannan, shi yasa yace kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun falamma zagu azaga Allahu qulubahum, su wato laifin su ne yayyawa har ya zamo ma an kyale su masu alherin ma ba sa daga cikin mabota alheri, saboda laifin su ya riga yayyawa har Allah ya riga ya toshe ma zuciyar su gabarin fahimtar gaskiya, gabarin ma dosana alheri, suna can a gefe. Zaka yi mamaki kaga mutun ya kaurace wa al'umma, yana wani lungun da ba masallaci a wajen, baya zuwa masallaci, baya zuwa karatu, baya zuwa wa'azi, shi dai barci daga kasuwa sai cikin gidansa, daga wajen sana'a sai gidansa, shikenan duk abin da yake na laifin duniya kuma yana aikatawa. Kaga wannan yayi nisa da gaskiya kenan, to shi yasa Allah yake kyale mutum in ya zabi barna, sai Allah ya kyale shi da abin da ya zaba. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum, su suka ne zabi wannan, sai Allah ya kyale su da abin da suka zaba. Fahum la yafqahuna, suka zamo ba sa fahimtar gaskiya, ai la yafhamuna ma fihi salahun lahum, ba sa gane abin da yake alheri ne, wato amfanin su ne, fa yaf'aluhu, bare su aikata. Wala ma fihi madarra, ko su gane abin da yake cuta ce gare su, lahum fa yajtanibuhu, bare su nisanta, saboda mai zuciya ta riga ta toshe, ba sa gane gaskiya. Radu bi an yakunu ma al-khawalif, wato sun yadda su zauna tare da waɗannan masu zama a gida, yanzu shin ba sa jin kunya, ba abin kunya bane gare su ashe? To sai Allah ya faɗi dalilin da yasa ma ba sa jin kunya, shine qaba Allahu ala qulubi, Allah ya sanya toshi a cikin zuciyarsu. Ka san akwai masu laifin da in kana gaya musu wasu suna ganin to me a cikin laifin, saboda su sun yi riga ya ma zuciyar ta toshe, sharrin ya riga ya lallube zuciyar, ba sa ma ganewa. Fa hum la yafqahuna, ba sa gane abin da yake na daidai. sai Allah tabaraka wataala yake bayani game da mutanen kirki game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke tare da shi na mutanen kirki su kan sun yi imani da Allah kuma suna fita jihadi lakinin rasulu
walladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khayrat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawzul 'azim.
Waɗancan munafukan da suka ki fita jihadi ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da abin da Allah ya yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, suka ki fita sai Allah ya ce to ai in sun ki fita ga manzon Allah shi ya fita da mutanen kirki cikin sahabbansa da sahabbansa mutanen kirki su kan sun yi imani da Allah lakinin rasulu walladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim, su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani tare da shi sun fita sun je sun yi jihadi da dukiyoyinsu, sun ba da dukiya domin ciyar da addinin Allah gaba, sannan kuma sun ba da rayukansu wajen ba da kariya ga addinin Allah. To sai Allah ya faɗi sakamakonsu ya ce wa ula'ika lahumul khairat, irin waɗannan su ne wanda Allah ya tanadar musu dukkan wani dangi na alkhairi, khairat wato alheri, dangi dangi na alkhairi, to Allah ya tabbatar musu da wannan alkathiratu fid dunya wal akhirah, alheri mai yawa a duniya da lahira. A duniya dai za zamo zababbu mutanen kirki cikin zababbu wanda Allah ta'ala iya dada su kuma ya ba su nutsuwa ya ba su kwanciyar hankali, a lahira kuma koda sun yi shahada a filin daga ko ba su yi ba suka mutu alhali sun aikata alkhairi, to suna da rahmar Allah da gidan aljanna. Kaga wannan shine khairat, alkhairat a lahira gidan aljanna kenan, da Allah ya ce fihi khairatun hisan, a gidan aljanna akwai alhairai kyawawa matan da mutum zai ba mutane da kuma alheran da yake na gidan aljanna. To waɗanda suka yi imani da Allah suka fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ciyar da addinin Allah gaba, Allah ya ce wa ulaika lahumul khairat, Allah ya aje musu alhairai masu yawa, wa ulaika humul muflihun, kuma su ne masu rabauta a gobe kiyama su samu falahi, alladhina zafaru bi a'la al-matalib, wanda za su rabauta da mafi daukakar abin da mutum zai nema ya samu a lahira. Me ake so ne a lahira? A samu yardar Allah, a samu gidan aljanna. To duk wanda ya mutu yana mai imani da Allah, yana mai jihadi wajen ciyar da addinin Allah gaba, Allah ya aje masa wannan alkhairai din, zai samu duk abin da yake so na alheri a lahira, domin alfalah shine rabauta da alherin lahira da gidan aljanna, wa akmal arghaib, da mafi cikar abin da mutum yake kwadai. To da Allah ya ambaci alkhairat da kuma alfalah na lahira, sai ya sake fayyace shi yace adda Allahu lahum jannatin. Inda ka tambaya menene khairat na lahira ko kuma menene alfalah da Allah ya ambata cewa wa ulaika humul muflihuna, sune masu rabauta, da me kenan? Yace a'adda Allahu lahum jannatin, Allah ya tanadar musu gidan aljanna, tajri min tahtiha al-anhar, wanda ita aljanna din nan akwai koramu na gudana karkashin ta, wato gidane na alfarma, gidane na kasaita, khalidina fiha, sannan an shiga aljanna ana dawwama a ciki ba a fita. Kar ka dauka wannan abin da Allah ya ambata na alhairai din nan suna da kurewa, mana makura, suna da iyaka, a'a ba su da iyaka, ba sa karewa, duk wanda ya shiga aljanna ya shiga kenan har abada, khalidina fiha, za su dawwama a cikin ta, zalika alfawzul azim, kuma wannan shine rabo mai girma, duk wanda ya samu wannan to ai ya samu rabo mai girma. Faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz, ai duk wanda a lahira aka tsare shi ga barin shiga wuta, aka shigar da shi aljanna, ai ya rabauta, ai ya gama cin nasara, shine rabo a lahira, a tsare ka daga wuta sannan a ce da kai bismillah ka shiga aljanna. To wannan shine babban rabo da Allah ya aje wa irin waɗannan masu imani da Allah, masu jihadi wajen ciyar da addinin Allah gaba, Allah ta'ala zai ba su wannan. Kuma wannan aya tana raddi ne ga su wanda suke zama gida din nan suna cewa ba za su fita ba, cewa an ba ku fita ba to Allah akwai bayansa da za su fita, ai kamar suna ganin in ba su fita jihadi ba addinin Allah ba zai ci gaba bane, zai ci gaba, zai ci gaba, in ba ku yi addinin ba Allah zai kawo su su yi addinin, in ba ku yi jihadi ba Allah zai kawo su yi jihadi in ba ku binne ciyar da addini gaba ba ba ku taimaki addini Allah zai kawo wanda za su yi ko kuma ku zama labari domin dama za ku tafi a bana ku kare ai in kun tafi shikenan labarin ku ya kare a sai Allah ya kawo inda su kuma za su yi hidimar da ku ba ku yi ba shine Allah ya ce kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjadan akwai wa'anda su yayin da kuke taurin kai kuke tawaye su kuma sai a lokacin suke imani kamar yanzu mutanen mu anan ne shashashai wasu gafalallu da za su yi ta fitsara anan suna tsareci suna nuna batsa da fitsara da nuna wai su wai suna ganin wai wannan ne ci gaba Allah da hikimar sa kuma wa'anda suke koyo a turan kuma yanzu suke shiga musulunci su kuma suna watsi da wannan dan sun yadda wannan ba ita ce hanyar daidai ba su kuma wa'annan da Allah ya ba su rabo aka nuna musu musulunci aka su kuma yanzu wai suke koyon wannan to kaga ko in ba ku yi ba Allah zai kawo wa'anda suke su kuma za su yi a ci saboda haka a yanzu da ake fitsara suna ganin su masu fitsara anan inda mai suna ganin su ai ba wanda ya isa da su a can kuma mutanen kirki su kuma anan suke yanzu ce masu irin wannan aikin duk sun daina yanzu sun gane ba daidai bane kuma yanzu dawowa suke suna rike musulunci suna gyara halayensu kuma yanzu abin da ake yayi ma kenan abin da yake trending a yaran su na zamani yanzu wai yayi wani yake fada da na gani yana cewa wai shi yanzu wai yayi ma musulunci nan ake ne kowa in ya tashi sai ce musulunci su yayi ne ma a wajen su yanzu ma ake musulunci duk wanda yace ya isa wani wajen ko dai fitsara ko isa da kaza ka duk yanzu kawai musulunci ake ta shiga su kuma wa'anda suke Allah ya musu rawo da su kuma yanzu suke ganin cewa su ba za su yi musulunci ba to kar ku yi mana ga wa'anda suke za su yi ga wanda suke za su yi to kaga abin nan ta baki abin nan ta ayar da Allah yake faɗa ne fa in yakur biha ulai faqat wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin in ba ku yi imani ba sai Allah ya kawo su su yi imani din ba za su kafirce wa Allah fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbu wa yuhibbunahu adillati almu'minina 'izzatan alkam yujahiduna fi wala yakhafuna lawmata la'i haka Allah yake al'amarin sa a inda ku kuke ganin ku ba za ku yi ba alhali kuna cikin wannan kuma bayan su wasu wanda ake ganin su ne kuma ke da ci gaban su kuma yanzu suke karban musulunci to kaga abin da ya kamata ma mutum ya gane ina ne mafita take wannan fitsara ba wai abin yabo bane kuma ba abin ci gaba bane duk duniya ta gane fitsara ba inda take kai mutum lalacewa da iskanci da yin abin da bai kamcin abin da ya ci karo da addini duk ba riba bace wanda suka yi sun yi sun wuce kuma ba labarin su saboda haka duk abin da mutum zai yi na fitsara da lalacewa an riga an gama wannan tunce ne kuma waɗanda ma ake irin wannan a ƙasashen da yanayi yanzu dawowa suke suna riko da musulunci kaga abin da ya kamata mutane su gane wannan su dawo su rike ni'imar da Allah ya musu ta imani domin babu ni'ima mafi girma irin Allah ya zabe kai baka imani Allah ya zabe kai baka musulunci Allah ya zabe kai sa kana kaunar alqur'ani kana san addini kana san tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ai ni'ima mafi girma wallahi ko baka da sisi aljihunka kai wa Allah godiya ya baka komai domin ai ka duba abin da yake sakamakon wannan imanin da zaka yi shine in ka mutu ka samu gidan aljanna shikenan ka huta duk abin da ake wa a duniya din da kake gani kwana nawa za a yi wanda ya tara abin da ya tara kwana nawa zai ci abin 50 30 40 ɗan kwanaki ne kaɗan ajali ne kai kuma in ka bi Allah ko baka samu anan ba ai zaka samu yardar Allah a lahira shikenan abin da ake bukata ke wannan ya kamata mutane su rika ganewa ka bi Allah shi yafi maka alkhairi ka daina ruɗuwa da wannan duniyar wanda ma yake da ita din ba daɗin ta yake ji ba yanzu kana jin wannan mutumin da ya mutu mai access bank din nan kana ganin toka aka debo a ta ƙarya aka zuba a wani akwati to kashi ma ina za a same ta wannan amma dai aka tattaro abin da za a tattaro aka sa akwati aka zo ya gina gida multi billion a Lagos yana da kuɗi ba adadi to amma ina labarin sa yanzu ya wuce an gama labarin sa خلاص gidan da ya gina kuma duk ba ra'ayi shiga gidan ba ra'a gama gina gidan duka bai shekara a gidan ba kuma biliyoyin kuɗi aka kashe kuma shikenan an gama labarin tokar sa ma ba za a same ta ba toka tokar ma ba za a samu to me kake so yanzu shikenan ina yake to yanzu ina kudin ina dadin babu da kuma shekarar sa nawa asali yanzu yake so ya ji dadin in ma yanzu misali da yayi tsawon rai ma misali ya kama hanyar 60 nawa ya rage masa ya ci dadin 30 20 duk wannan lissafi ne kage kenan duk abin da itara din ya gina din ba wani abu ne ya zama babu labarin sa ya wuce an gama ya wuce labarin sa ya wuce ko ba abin da za a dauka a sa a cikin wannan akwatin ko tsinke ba za a sa ba to kar ma dai kawai dan burbudi za a yi amma ba gaskiya bace dan ba za a same ta ba aslan a ce dai gata nan kawai suna ne to yanzu misali kai yanzu wannan ina yake da riba ya tafi ya shiga wata jahannama har abada kuma ba yi da rawo kafiri ne sai ne duk abin da za a yi an gama to saboda haka amma in kai imani ka bi Allah kana sa rai insha Allah ta'ala ka samu rahmar Allah ka samu gina shikenan wahala magana ta kare kuma duk wannan abin da kake gani ana ce an gina gidan multibillion din nan ka je ka gidan aljanna mana nawa yake shi ai ba yake suwa shi ana maka magana da abin nan wanda kowa abin nan raban sa shine kadan a gidan aljanna ya dawo da kutankwacin duniyar nan wa misliha har sau 10 ninkin duniyar su 10 to kai in dan kadan ma kake aka baka wannan a wajen ka ai kai ba kadan bane kai ka samu to bare kuma Allah ya baka wanda ya wuce wannan to saboda haka mutane ba sa ganewa bin Allah shine mafita bin Allah shine mafita kar ka damu da duniyar nan kar ka rudo ka tsaya wallahi kai aiki da gaske kai imani ka inganta imaninka ka tsaya kai aiki na kware duk abin da ake yi ka kauda kai kar ka rudo da su in ka dace ka mutu da imaninka shikenan man kana akhiru kalamihi la ilaha illa dakhala aljanna ka shiga aljanna shikenan ka mutu da imaninka kuma duk abin da ake nema kiya to Allah tabaraka wa ta'ala sai yake bayyana irin dabi'ar munafikai waɗanda suke ba su imani da Allah ba duk abin da yake na aikin alheri ne suna bada hanzari ba sa zuwa jihadi ba sa aikin alheri ba sa ciyarwa dama Allah ya ba mu labarin su wa yakbiduna aydihim nasullaha fa nasiyahum maruwatani ba sa bin hanyar Allah ba sa tunawa da Allah la yadhkuruna Allah illa qalilan ba ruwan su da Allah sai a munasaba sai a occasion wato munasaba an zo wani taro to shikenan ko in za a yi wani abu a rike tarbi ka alamar cewa kamar shi wai yana da alaka da addini ya rike tarbi ko in za a yi wani sallah a zo abin nan amma duk ta iya bukata ce amma ba la yadhkuruna Allah illa qalilan to haka suke su munafikai Allah yana ta ba mu bayanin dabi'u da halayen su to Allah aya ta 90 Allah ta'ala yana bayyana mana yadda bayan mutanen da ke cikin garin Madina kuma akwai al-A'rab su ne mutanen kewayen Madina wanda suke kauyuka wanda su ma in isar musu da addini amma da yawa daga cikin su ba su imani ba sun zama munafikai kuma abin da ya haifar musu da wannan su a gefen gari a kauyuka abin nan saboda su ba su da ilimi da yawa kuma akwai jafa'i da yawa a kauye akwai karancin ilimi akwai karancin wayewa akwai karancin abubuwa da yawa sai yasa munafici ya yadu da yawa a cikin su mutanen kauye to ina ga zamu tsaya akan aya ta 90 insha Allah ta'ala darasi na gobe in Allah ya yarda sai mu karanta aya ta 90 mu dora akai abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abinda muka yi tunda harshe Allah ya mana afwa muna tawassuli muna roƙon Allah ta'ala da sunayen sa mafiya kyawu da sunan sa mafiya daukaka muna roƙon Allah da wannan azumi da yake bakin mu kuma manzon Allah ya gaya mana addu'ar mai azumi karbabbiya ce muna roƙon Allah hali da muke ciki na kunci Allah ya musanya mana da yalwa hali da muke ciki na tsoro Allah ya musanya mana da aminci yan uwan mu da suke Gaza ana kashe su ya ubangiji ka gani ya Allah ka zama gatan su ya Allah waɗannan azzaluman yahuda da turai Allah ka isan mana sharrin su ya Allah ka shagaltar da su da abin da za su kalimin mu ne ya Allah ta'ala ka sanya tausayi a zukatan shugabannin mu ya Allah ka sanya tausayin talaka a zukatan shugabannin mu ya Allah ka ba su mashawarta nagari ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka shirya mana matasan mu maza da mata ka ba mu ikon tuba daga kurakuran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi